Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku Elhi Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kudin baɗi naira tiriliyan 8.612 billion, wanda shine na uku da ya gabatar da tunawansa mulki a 2015. Talaka Muktar So dan gibinanci ya yi fatar gani a ƙasa.
A Sokoto jalkan man gida naira 5,000 yanzu sai da ta kai naira 10,012. Wani irin abu ne wannan?
Masu ruwa da tsaki na sufuri sun yi taron baje kolin ribar kafa tashoshin tsayawar motoci na zamani. Gwamna Atiku Bagudu ya nuna gamsuwa.
Na ji daɗi cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin a yi haka, kuma yake yunkurin lalle-lalle a yi da sauri.
An ga shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Abba Kyari da shugaban ma'aikatar Renfred Ita Oyo na dariya tare da hakan ke nuna sun sulhunta kan takaddamar maina. Muryar Amurka ta gabatar da faifan bidiyon da ta ta'allaka kan bahaguwar aƙidar Boko Haram a Abuja ga jami'an sojoji, ƙungiyoyi masu zaman kansu da malaman addini. An yi jana'izar Hajji Ayelo Muhammad Danjuma Goje a Gombe, wacce ta rasu a Amurka bayan fama da jinya. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Profesa Usman Bugaje daga Katsina, da ɗan rajin tayar da komatsar jama'a da ke Bauchi Malam Ishaya Buba Bajama, wanda zai kammala jawabin da ya fara makon jiya. Ga Profesa Bugaje.
To bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'a 'yan Najeriya, ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari, cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi, kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu. Saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani. Duk wanda ka gani in dai mutum ne, to Allah ya halicce shi kuma Allah yana san shi. Saboda haka kuma ƙa'idoji ga su nan, ba sai an bayanin su ba, wanda suke nuna yadda za a zauna tare. Saboda haka jawo hankalinmu da nake son na yi a nan wurin shi ne, da Allah mai bi ƙa'idojin nan da aka faɗa, domin mu samu zaman taren da zai amfani juna. Ba tare da wannan zaman lafiyan ba, tattalin arziki ba zai haɓaka ba, zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba. Saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare. Mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta, waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu. Kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido, mu ba kamar mu Najeriya, da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu, kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu, mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu, mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu, yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu. Ku tuna Najeriya ita ce babbar ƙasa a cikin Afirka, a wajen adadi, a wajen tattalin arziki, a wajen abubuwa da yawa. Saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallonmu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu. Idan mu muka kasa, to za mu harbi sauran, su ma za su kasa. In mu muka yi abin kirki, to za mu taimaki sauran, domin za su kalle mu su ga Najeriya ta abin kirki, su zo ma su koyi ya ake yi. Saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari, kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka, su shiga gaba, su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba, an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Shi ma Malam Ishaya Buba ya ci gaba da cewa,
Jama'ar Arewa, ina sallama da fatan alheri ga duk mai sauraro na. Sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya, inda kai sarki ne, kai shugaba ne na gwamnati, ya zama sun rungumi kowa. Inda muke samun wahala shine ka ga da an fi son wasu fiye da wasu, kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu. Ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi, na makwabtaka da shi. Ko wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba, ka dinga fifita ‘ya’yanka a kansa, to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan ‘ya’yanka. Don haka ko kun fi yawa a gari, kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari, ku yi musu adalci. Ku yi musu abin da ya kamata a yi musu, ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku, akwai nauyin da ke kanku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban. In mun yi irin wannan zama, sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa, ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba. In dai kai sarki ne, kai shugaba ne na gwamnati, inda muke samun wahala shi ne warereniya da ake sawa. Kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu, kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu. To irin waɗannan gaba haka cikin gida, sai kaga akwai wanda ake so da wanda ba a so, a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so. In ba mun yi magani irin wannan, muka sauke nauyi. Ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi, na makwabtaka da shi, na zamantakewa na wurin aiki ko na makwabtakan wurin zama, ko kuma duk wani nauyi da Allah ya ɗora maka na shugabanci. Lokaci ya yi da za mu fito fili, muna magana da juna a fili, a daina nukura. Saboda sau da yawa za ka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi, kuma ba su da tushe balle makama, amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso. Sai a haukansu da su ake aiki, a dinga sharing, a ce ai ga abin da wasu ke yi, ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba. So lokaci ya yi da za a bude wurare, mu dinga tattauna komi munin abu, a fito fili a yi magana a kai, a magance shi. So lokaci ya yi, kuma muna da komi da ake bukata a rayuwa nan arewan, kuma muna iya riƙe kanmu, kuma kowane sashe na ƙasar nan akwai abin da za a yi a rayu. Mu koma mu fi ba da ƙarfi wa abubuwa da za su taimaka wa zamantakewanmu. In tashin hankali na da daɗi, mun ganta a lokacin yakin basasa, mun ganta a wannan karni da muka samu kanmu a ciki, ya kamata a haɗa hankali a taruri guda, a sami bakin zarin, kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu. Allah ya taimake mu.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.